له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار bayan haka ɗan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna masu godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya bamu ikon halartar wannan majalisi mai albarka na masjidu tauhid wanda ke kofar gidan Dr. Muktari Anda Aliyu da ke GRA cikin garin Azare jihar Bauchi wannan majalisi insha Allah ta'ala za mu yi karatu ne akan azumi da kuma hukunce-hukuncensa a wannan yammaci na Alhamis 14 ga watan Sha'ban hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1446 wacce ta yi daidai da 13 ga watan Fabrairu ko wata na biyu kenan a shekara ta 2025 kamar yadda na yi bayani a farko cewa wannan majalisi insha Allah ta'ala za mu yi karatu ne kan mas'aloli da suka shafi azumi da kuma hukunce-hukuncen azumin majalisi ne wanda mun saba muna karatun tarihin Sayyidina Uthman to amma dube da kuratowan azumin watan Ramadana sai muka ga cancantar yin karatu kan mas'aloli na azumi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon faɗin dadai da kuma aiki da dadai tabbas watan Ramadana wata ne da ya cancanci a masa shiri na musamman kuma mafi girman shirin shine wannan wanda muka sa a gaba a yau wadda wani shiri da za a yi na tarbar Ramadana baya wannan shiri da muka fara yi a yau Allah madaukakin sarki ya ce watazawwadu fa inna khayra zadi taqwa ku yi shiri ku yi guziri mafi ficin guziri shine takawa guziri da aka yi na takawa kenan duk wani tanadi da za a yi ma watan Ramadana duk wani shiri da za a yi na tarban watan Ramadana baya shiri na kokarin fahimtar Ramadanan ta yadda za a azumce shi a fita da fa'idar da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tanadar da ita sakamakon azumtar Ramadana kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun an farlanta mana azumi an wajabta mana azumi kamar yadda aka wajabta mu waɗanda suka zo gabanin mu mecece hikima kamar mai tambaya yayi tambaya ya Ubangiji wace hikima ta sa ka wajabta wa bayinka azumi Allah madaukakin sarki ya ce la'allahum yattaquna dan su zamanto masu takawa to wannan ita ce babbar hikima da ta sa Allah madaukakin sarki ya shar'anta mana wannan ibada ta azumi to kuma ba yadda za a yi bawa ya azumci wannan wata ya dace da wannan hikima da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ta nadar da ita ta takawa har sai ya san mas'aloli da hukunce-hukunce na azumi to kaga kenan shirin tarbar Ramadana da muka fara yin sa a yau yafi kowane shiri da za a yi na tanadan abinci da abubuwan lashe-lashe da tantatanta wannan shiri yafi shi shine mafi girman shiri kamar yadda Ubangiji ya faɗi cikin littafinsa mai tsarki watazawwadu fa inna khayra zadi taqwa babu laifi ayi guzuri dan tarban wannan wata mai alfarma amma fa a sani mafi alkhairin guzuri shine guzuri da aka yi na takawa. To haka zalika a wannan wata da muke fuskanta mai girma, watan da aka saukar da mafificin littafi shine alqur'ani, maganan ubangiji subhanahu wata'ala, watan ramadana wanda Allah ya ce shahru ramadana alladhi unzila fihi alqur'an. To muna roƙon Allah subhanahu wata'ala waɗannan mas'aloli da za mu karanta Allah ya nauye mizaninmu da su, sa'annan kuma ya sanya su zamanto masu amfani gare mu cikin wannan wata da muke fuskanta. Mas'alolin guda 11 ne, muke fatan mu karanta su tare da cewar zai yi wahala a wannan zaman duka mu gama da su, amma dai muna fatan mu samu rabi in Allah ya kai mu mako mai zuwa rana irin ta yau, sauran rabin da suka rage sai mu karasa su. Mas'aloli ne guda 11 da suka kunshi wannan wata mai alfarma da muke fuskantar sa. Mas'ala ta farko za mu duba, in an ce as-sawmu a harshen Larabci, menene ma'anan wannan lafazi ko wannan kalma ta as-sawmu? Idan muka fahimci ma'anar, abun zai ƙara fito mana fili ta yadda mas'alolin da za mu zo mu karanta su a nan gaba za mu fahimce su yadda ya kamata. Mas'ala ta biyu da za mu duba falalar wannan azumi. Azumi yana da falala, shi karan kansa azumi yana da falala da suke masu tarin yawa, ba za mu samu daman kawo su gaba ɗaya ba, amma za mu kawo uku zuwa uku. Sai mas'ala ta uku za mu duba falalar wannan wata da muke fuskanta, wanda nan da makonni biyu ko kuma kwanaki 15 muna fatan wata ɗin zai kama. To wata ne wanda yake da girma a gurin Ubangiji, kuma yake cike da falala wanda yake mai tarin yawa. Mas'ala ta hudu da za mu duba, yaya ya kamata musulmi ya tarbi wannan wata, wane irin shiri ya kamata musulmi ya yi ma wannan wata da muke fuskanta na Ramadana. Sai kuma mas'ala ta biyar, yaya watan yake shiga, ta yaya ake samun tabbacin cewa wannan wata na Ramadana ya shiga, wannan wata na Ramadana ya kama. Wannan ita ce mas'ala ta biyar da za mu duba. Mas'ala ta shida, sharuɗan azumi. Ya kamata mu san sharuɗan azumi. Azumi yana da sharuɗa, wanda ana so a cika waɗannan sharuɗa gabanin azumin ya zamanto ingantacce karɓaɓɓe gurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Mas'ala ta bakwai, menene hukuncin azumi na Ramadana? Shin wajibi ne ko sunna ne ko mustahabi? Sai mas'ala ta takwas, su wane ne waɗanda aka ba wa uzuri, aka ɗaga musu ƙafa ba za su yi azumi ba, amma in an ɗaga musu ƙafa ba shi ke nuna cewar azumin gaba ɗaya ya fada a kansu ba? Sai mas'ala ta tara, ladubba da ya kamata mai azumi ya ladabtu da su. Sai kuma mas'ala ta goma, waɗanne abubuwa ne suke karyawa mai azumi azuminsa idan ya yi ta'amuli da su? Sai mas'ala ta 11, wacce ita ce mas'ala ta ƙarshe, wacce a kanta za mu ƙarƙare in Allah ya ara mana rayuwa mako mai zuwa, wanda aka masa uzuri ya zamanto ya sha azumi, to yaya zai iya biya wannan azumi, wato biyan azumi kenan. Waɗannan su ne mas'aloli guda 11 da muke fatan a wannan zama da kuma zama na rana irin ta yau za mu yi ƙoƙarin mu ga mun karkare bayanai akan waɗannan mas'aloli guda 11. Mas'ala ta farko, menene ma'anar as-sawm? Tunda as-sawm dai in mun tashi fassara, gundarin fassara da za mu yi a Hausa, muna cewa azumi. To menene ma'anar as-sawm a gurin Larabawa, tunda kalmar as-sawm kalma ce ta Larabci? Balarabe idan ya ce as-sawm me yake nufi da as-sawm? Kalmar as-sawm a gurin Balarabe tana nufin kamewa, duk abin da ka kame daga gare shi kayi as-sawm. Bai taƙaita da kamewa daga ci ko sha ba, kamewa daga motsi idan mutun ya kame baya motsi ma'anar wannan aiki nasa a gurin balarabe shine as-sawm yayi as-sawm idan mutun ya kame yayi shiru ya daina magana ma'anar wannan shiru nasa a gurin balarabe shine as-sawm kenan as-sawm a gurin larabawa ma'anar wannan kalma ita ce kamewa daga duk wani abu sawa'un ci ne ko sha ne ko aiki ko kuma magana duk abin da mutun ya kame gabarin sa to ana kiran wannan abin da as-sawmu a yaren larabci shi yasa Allah madaukakin sarki a cikin alqur'ani da yake ba mu labarin baiwar Allah na na Maryamu alaiha salam lokacin da ta haifi danta Isa kuma mun san batta da miji to kaga akwai abin da zai kai ya kawo cikin zuciyarta na tsoron tuhuma da zargi a ce mace ta haihu ba miji kaga dole za a tuhume ta saboda a bisa fitra ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala ba yadda za a yi mace ta haihu sai da miji to ita kuma gashi yanzu ta haihu babu miji kaga akwai kalubale mai girma da yake fuskantar ta bangaren mutananta na zargi da za su mata da tuhuma da za su yi gare ta dangane da aikata aikin alfasha to wannan ya sa ta cikin matsanancin yanayi da firgici ya sanya ta cikin tashin hankali to tunda wannan haihuwa da ta yi daga gurin Ubangiji ne kuma Ubangiji yana da iko ya aikata abin da ya ga dama a lokacin da ya ga dama Ubangiji yana da iko ma ya kirkiri jinjirin kawai sai dai ka ganshi a kasa yana inya ba abin da ya gagaru Ubangiji kuma da Ubangiji ya hukunta ta haifi Annabi Isa ba da uba ba wannan na nuna iko cikan iko na Ubangiji saboda Ubangiji ya yi halitta ta fiskoki guda uku ya halicci dan adam ba uwa ba uba shine Annabi Adam alaihi salam sannan ya halicci dan adam da uba amma ba uwa ita ce Hawwa Annabi Adam a matsayin uba yake gare ta saboda a jikinsa aka ciro maddar da aka halicci Hawwa da ita ka kenan Allah madaukakin sarki ya halicci dan adam da uba ba uwa sannan ya halicci dan adam da uwa da uba shine wanda Allah madaukakin sarki ya hukunta cikin bayinsa duk wanda ka ganshi yana kai kawo abin kasa to dole da uwa da uba sannan kuma yayi na hudu shine ya halicci dan adam da uwa ba uba dan Allah ya nuna cikan ikon sa da kuma kudurarsa da kuma yadda zai iya aikata duk abin da ya ga dama a yadda ya ga dama a lokacin da ya ga dama ba tare da sababi ba to shine Allah subhanahu wata'ala ya mata wahayi cewar ya aiko mala'ika Jibrilu ya shaida mata cewar fa in ma tarayinna min al-bashari ahadan faquli inni nadartu lirrahmani sawman falan ukallima al-yawma insiya idan da zaki shiga cikin gari ki haɗe da wani cikin mutane cikin dangi da ƴan uwa waɗanda kike tsoro cewa za su iya tuhumarki da alfasha to mafita ita ce faquli kice inni nadartu lirrahmani sawman ni na dauki alkawari gurin Ubangiji sawman shine kamewa daga magana kaga anan gurin sai aka yi amfani da kalmar sawm wajen kamewa daga magana fa inni nadartu lirrahmani sawma lallai ni na dau alkawari gurin Ubangiji akan zan kame daga yin magana falan ukallima alyawma insiya a yau ba zan yi magana da kowane mutum ba kaga anan gurin sai aka yi amfani da kalmar sawm wajen fito da bayani kan kamewa daga magana laraba sukan ce saman naharu idza amsakatil dhillu anil harka idan inuwa ta tsaya cak lokacin da rana ta je tsakiya inuwa ta tsaya ta daina tafiya to laraba suna cewa saman naharu wuni ya tsaya cak kaga sai suke amfani da kalmar sama
kenan abinda zamu fahimta daga kalmar as-sawm shine kamewa kamewa daga kowane irin abu a sawa'un kamewa daga ci ne ko sha ko magana ko tafiya ko kuma kowane irin aiki wannan shine ma'anar as-sawm a yaren larabci to amma wannan ma'anar ita ce ma'anar as-sawm a mahanga ta addinin musulunci eh amma kuma akwai kaidi amma hanga ta addinin musulunci ba kowane abu bane ake kiransa as-sawm yanzu in kai shiru ka kame bakinka a shari'ance ba za a ce kai as-sawm ba idan ka zauna tak baka motsi a shari'ance ba za a ce kai as-sawm ba kenan abinda zamu fahimta ma'anar kalma sautari da dama a larabci tana da fadi ta yanda in an zo ma'anarta amma hanga ta addinin musulunci takaitaccen ma'ana ne to menene ma'anar as-sawm a gurin malamai na addinin musulunci ɗaya daga cikin manyan malamai na fiqhun musulunci Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen a cikin littafinsa Ash-Sharh Al-Mumti' ala Zad Al-Mustaqni' ya fito mana da wani ma'ana da malamai suka fitarwa as-sawm yace abinda ake nufi da as-sawm huwa ta'abbud lillahi subhanahu wa ta'ala bil imsaki anil akli washurbi wasa'iril muftirati min tulu'il fajri ila ghurubish shams wannan shine ma'anar da Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen ya naqalto daga malamai da suka bawa as-sawm kalmar as-sawm shine bauta wa ubangiji subhanahu wa ta'ala bil imsaki anil akli washurbi ta hanyar kamewa daga ci da sha bauta wa ubangiji subhanahu wa ta'ala ta hanyar kamewa daga ci da sha kenan yanzu wanda zai kame daga ci da sha ba da niyyar bauta wa ubangiji ba ba a kiran aikin sa a matsayin as-sawm wane ne ake kiran aikin sa a matsayin as-sawm wanda ya kame daga ci da sha da nufin bautawa ubangiji subhanahu wata'ala wasa'iril muftirat da kuma sauran abubuwan da suke karya azumi mutun ya kame daga mu'amala da su min tulu'il fajri daga ketowar al-fajr ila ghurubi shamsi har zuwa faduwar rana wannan shine ma'anar da aka hakaito mana a cikin sharhul mumtir dangane da kalmar as-sawm wato azumi ke bautawa ubangiji subhanahu wata'ala ta hanyar kamewa daga ci da sha da sauran abubuwan da za su iya karya azumi daga ketowar al-fajr zuwa faduwar rana wannan ma'anar da Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen ya hakaito mana a cikin littafinsa Ash-Sharh Al-Mumti' akwai wani ma'ana daban duk da dai kai tsaye bai karo da wannan ma'anar ba sai dai lafuzzansa sun bambanta da na wannan shi kuma Sheikh Muhammad bin Muhammad al-Mukhtar al-Shankiti a cikin littafinsa Sharh Fiqh al-Siyam shi ma ya nakalto mana wani ma'ana cikin ma'anoni da aka samu na as-sawm a gurin malaman addinin musulunci kenan malaman sun ba da ma'anoni daban-daban wa as-sawm amma dai duka in mun tattara ma'anonin da malamai suka bayar zamu ga duka sako guda suke isa Sheikh Muhammad bin Muhammad al-Mukhtar al-Shankiti cikin littafinsa Sharh Fiqh al-Siyam yace abinda malamai suka yi ta'arifin as-sawm da shi shine imsakun makhsusun min shakhsin makhsusun makhsusin fi zamanin makhsusin an shay'in makhsusin bi niyyatin makhsusa wannan ita ce ma'anar da wasu daga cikin sashe na malamai suka bayarwa as-sawm suka ce imsakun makhsusun kamewa wanda yake kebantaccen kamewa min shakhsin makhsusin daga mutum wanda yake kebantacce fi zamanin makhsusin a wani zamani wanda yake kebantacce an shay'in makhsusin akan wani abu wanda yake kebantacce bi niyyatin makhsusa da niyya kebantacciya mun ji kebantacce kebantacciya kebantacce kebantacciya watakila wannan ta'arifin ya daure mutane kai kamar ba zai fito ba ko to mu duba ta'arifin mu gani cewa da suka yi imsakun makhsusin kamewa wanda yake kebantacce abinda ake nufi da kamewa wanda yake kebantacce shine kame wanda mutum zai yi dan neman kusaci zuwa ga Ubangiji subhanahu wataala. Misali mutum ya kame daga cin abinci dan me, dan neman kusaci zuwa ga Allah. Kaga wannan kebantacce ne, yayi banban da kawai mutum shi yanzu baya jin sha'awar cin abinci, ya zauna ya kame daga cin abinci, shi nasa ba kebantacce bane. Amma kai da ka kame daga cin abinci da shan abun sha dan neman yardan Allah, naka kebantaccen kamewa ne. Mun fahimci wannan bayani, shine ma'anar imsakun makhsus, kamewa wanda yake kebantacce. Wani kamewa ne kebantacce? Shine mutum ya kame daga ci da sha dan neman yardan Ubangiji. Yayi banban da wanda cikin sa baya masa dadi, ko da ya ga abincin ba zai iya ci ba sai kame daga ci, ko cikin sa ya rikice baya sha'awar ya sa komai a bakinsa, kaga wannan kamewansa ba kebantacce bane. Wannan shine ma'anar imsakun makhsusin, kamewa wanda yake kebantacce shine wanda aka kebe shi da neman yardan Ubangiji subhanahu wataala. Yayi banban da wanda zai kame daga ci dan ya samu lafiya a jikinsa, ko kuma ya kame daga ci saboda baya sha'awar abinci, ko kuma ya kame daga ci saboda yayi kiba, kiba ya masa yawa yana so ya rage, kaga wannan ba kebantacce bane. Yayi banban da na wanda shi ya kame ne dan neman yarda Allah madaukakin sarki. Yace min shakhsin makhsusin, daga mutum wanda yake kebantacce, kenan kebantaccen mutum ne ake so wannan aiki a samu daga gurin sa. Yanzu kafiri da zai kame daga ci da sha dan neman yarda Allah madaukakin sarki zai samu? Ba zai samu ba. Kenan kebantaccen mutum ne shine musulmi, shine ma'anar min shakhsin makhsusin, daga mutum wanda yake kebantacce. Wanne ne kebantaccen mutum? Shine musulmi, sannan kuma da mace wacce take cikin sarki. Yanzu macen da take cikin jinin al'ada, ko da ta kame daga ci da sha ba zai mata amfani ba. Shi yasa aka ce min shakhsin makhsusin, daga mutum wanda yake kebantacce shine musulmi, kuma in mace ce ya zamanto tana cikin sarki, kaga kebantattun mutane ne. Shine ma'anar min shakhsin makhsusin. Sannan ya ce an shay'in makhsusin, akan wani abu kebantacce, shine ci da sha. Yanzu ba a hana ka tafiya ba, ai yanzu tafiya shi ma ai kamewa ne ko, kamar yadda muka yi bayani a ma'anar lugha din. To amma shi yasa anan aka ce an shay'in makhsusin, akan wani abu ayyananne kebantacce, shine abinci da abun sha da kusantan iyali. Kaga wannan abubuwa nan da suke kebantattun abubuwa, shi yasa aka ce an shay'in makhsusin. Fi zamanin makhsusin, a wani zamani kebantacce. Wani zamani ne kebantacce? Daga ketowar alfijir zuwa faduwar rana, kaga kenan a wani zamani wanda yake kebantacce. Bi niyatin makhsusa, da niyya wacce take kebantacciya. Wacce niyya ce kebantacciya? Na neman yarda Allah madaukakin sarki. Yanzu wannan ta'arifi ya fito mana. Suka ce imsakun makhsusin min shakhsin makhsusin fi zamanin makhsusin an shay'in makhsusin bi niyatin makhsusa. Wannan shine ta'arifin da malamai suka yi wa Azumi. Kowane ta'arifi da suka kawo yana da dalilansa, wanda lokaci ba zai ba mu dama mu kawo su ba, saboda mu samu mu je ga wani gaba. Mas'ala ta biyu da za mu je gare ta, falalar Azumi. Wannan ibada ta Azumi da muke fuskantarta tana da falala wanda suke masu tarin yawa gurin Ubangiji subhanahu wataala. Za mu lissafo kaɗan daga ciki saboda yanayi na lokaci. Daga cikin falalar wannan ibada ta Azumi, sababi ne da ke sa Allah maɗaukakin sarki ya goge wa bawa zunubansa. Kenan yanzu idan bawa Allah ya masa taufiki ya samu damar azumtar wannan wata da muke fuskanta, wanda kwana 15 suka rage ya kama ko 16, to ana fatan Allah ya goge masa zunubansa. Hakan ya zo cikin hadisi da aka samo daga Abu Huraira, Allah yarda da shi, wanda Bukhari da Muslim suka fidda shi cikin sahihansu. Ya ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, manzon Allah ya ce man sama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya azumci ramadana imanan, yana mumin, واحتسابا كما ينا من يمن يردى الله مدوكا كنساركي غفر له ما تقدم من ذنبه فأنا أنغفر تامسا ديك أبو بوان ديسك قبات نزل بانسا كاقوانا فلا لا تيمي جرمان غسكي أتي دع أبن دي قبات نزل بانك أنغوجي مكسو أيوانا باكرمان نصر باتي ما لمي wasu daga ciki suka ce kananun zanubai ake nufi banda manya saboda fadin Allah madaukakin sarki in tajtani buka ba iramatu nahuna anhu nukaffir ankum sayiatikum wa nudkhilukum mudkhalan karima in kun nisanci kananun manya-manyan zanubai da aka hane ku Allah madaukakin sarki zai kankare muku kananun ta hanyar aikata ayyukan alkhairi daga ciki akwai yin azumi wasu daga cikin malamai suna ga kananun zanubai ake fadi kuma su ake nufi banda manya a yayin da wasu kuma suke ga falalar ubangiji tana da fadi duka zanubai da manya da kananu a cikin wannan hadisi ya kunshe su cewa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi dukkan zanubansa da suka gabata an goge masa su an gafarta masa saboda me saboda falalar Allah tana da yawa kuma yakan gafarta wa bawa ma ba tare da sababi ba to ina ga an samu sababi inna allaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika sai yace liman yasha Allah baya gafara in an yi shirka da shi amma yana gafara ga wani zanubi wanda bai kai shirka ba ga wanda ya ga dama kaga kenan gafarar da zai yi ma wani zanubi wanda bai kai shirka ba wannan koda babu sababi Allah zai iya gafarta wa bawa wani zanubi wanda yayi wanda bai kai shirka wannan ƴan uwa fito mana da falalar wannan ibada ta azumi da muke fuskantar ta nan da ƴan kwanaki masu zuwa falalar wannan ibada ta azumi ta biyu garkuwa ce ga bawa wajen aikata aikin zanubi saboda ƴan uwa zamu tabbatar da haka idan ramadana ya shigo zaka ga da yawa daga cikin masu miyagun ayyuka sun kame zaka ga da yawa daga cikin mutane kowa ya risina da yawa daga cikin mutane kowa ya koma ga Allah abinda zai tabbatar maka da haka yanda masallacin unguwan ku ke ma karuwa da albayin Allah akan su salawat gaba daya ramadan na fita kuma shikenan sai kaga sahu daya sahu biyu in an zo masallaci amma masallacin unguwan ku zai ma karu har waje a rasa guri cikin masallaci idan ramadan ya kama wannan na tabbatar mana cewar tabbas azumi na zama garkuwa da makari wa mutum wajen aikata ayyuka na sako wannan falala ce ga wannan ibada ta azumi ta biyu sannan falalar ibada azumi ta uku sitira ce ga bawa wajen shiga wuta yanzu wanda Allah madaukakin sarki masa tawfiki ya azumci watan ramadana nan da muke fuskanta Allah zai kange shi daga shiga wuta akwai dalili da ya tabbatar da haka hadisi ne wanda aka samu daga Mu'adh dan Jabal Allah ya yarda da shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace as-sawmu junnatun azumi da ka gani junna in an ce junna shine garkuwa garkuwa ga me aikata ayyuka na sako garkuwa ne ga bawa daga aikata ayyuka na sako sannan sitira ce ga bawa daga shiga wutan jahannama kenan junna da annabi yace malamai suka ce kamar silke ne wanda mutun zai daura shi a kirjinsa a yayin da aka fita fagen daga ta yadda in an harbo masa mashi ko kibiya ba zai same shi ba wannan silken zai kare shi daga samun kibiya da za ta ratsa ta je ga jikinsa to haka azumi yake ga bawa yana kange bawa daga afkawa cikin wuta yana kange bawa daga gocewar kafa ya aikata aiki na sako malamai suke cewa wajen bayani kan wannan hadisi da annabi ya ce as-sawmu junna suka ce ranar gobe kiyama babu wani bawa cikin bayin Allah face sai ya bi ta kansa radi wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya babu ɗaya daga cikin ku bayin Allah mutane ƴaƴan annabi adam face sai kowane ɗaya daga cikinku ya bi ta kan siradi ya tsallaka, wanda ya samu ya tsallaka sai ya tafi aljanna, wanda kuma ya gagara sai ya fada cikin wuta, Allah ya tsiratar da ku. Suka ce to bayin Allah za su zo ɗaya bayan ɗaya suna hawa kan siradi suna tsallakawa. To idan bawa ya zo cikin bayin Allah ya zamanto mutum ne wanda yake aikata zunubai, to akwai kusoshi da kibiyoyi a ƙasan siradin za su kawo masa farmaki su yi ƙoƙarin cafko shi su jeho shi cikin wuta. To sai aka wayi gari baya wasa da azumin Ramadana, sai azumi ya zama masa garkuwa sai ya kare shi. Kibiyoyin nan da kusoshi in sun kawo masa farmaki sai azumi ya kare shi har ya samu ya tsallaka wannan siradi ya ketara. Shine ma'anar faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, as-sawmu junnatun, azumi garkuwa ne, garkuwa wa bawa daga afkawa cikin wuta a lokacin da ya zo yake ketara siradi idan an wayi gari bawa ne mai aikata aikin sako. Dama in mai sako ne kibiyoyi da kusoshi za su kawo masa farmaki sai su jawo shi cikin wuta. Na farko kafin su jawo shi cikin wuta za su masa rauni, za su sassoke shi, sannan kuma su jawo shi cikin wuta. To amma idan mutum ne mai azumi, mai kula da azumi, wannan azumin sai ya zama masa garkuwa. In sun kawo farmakin ba za su same shi ba sai azumin ya kare shi. Sai ya zama masa kaman silke da ake ɗaurawa don kare harbi da suka. To shine ma'anar faɗin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama, as-sawmu junnatun. To ƴan uwa, wannan hadisi yana nuna mana, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana nuna mana yadda azumi ke kange bawa daga aikata aiki na sa, zai zama masa garkuwa daga aikata ayyuka na sa, kamar yadda zai zama masa garkuwa daga shiga wuta. Allah madaukakin sarki ya tsiratar da ku. Akwai hadisi wanda Bukhari da Muslim suka fidda shi cikin sahihansu, hadisin da aka samu daga Abdullahi dan Umar, Allah yarda da shi da babansa gaba daya, yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mana, ya ma'shara shababi man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj, ya ku taron matasa, duk wanda yake da iko yake da dama to yayi aure. Mecece hikimar haka? Fa innahu aghaddu lil basar, saboda yin aure aghaddu lil basar, ya fi rintsar da idan bawa. Mutum ba zai zamanto yana kallace-kallacen matan da ba su halatta gare shi ba, saboda yana da matar da zai kalla a gida, kallanta da zai ya ishe shi daga kallon wata wacce ba ta halatta gare shi ba. Wannan ita ce hikimar aure. Wa ahsanu lil fard, sannan ya fi garkuwa wa farjin mutum ba zai je ya sanya shi a inda Allah madaukakin sarki ya haramta masa ba, idan sha'awarsa ta motsa akwai gunda zai je ya sauke wannan sha'awa tasa, wannan sai zama ya kange shi daga zuwa ya sauke sha'awarsa a haram. To tunda waɗannan su ne hikimomi, ko daga cikin hikimomi da suka sa aka shar'anta wa matasa su yi aure, a ƙarshe sai annabi ya ce wa man lam yastati, wanda ba zai iya yin auren ba, ba shi da halin yin auren kuma yana da sha'awa, annabi ya ce to ga mafita, fa alaihi bisawm, ya dage da yin azumi kwana ɗaya biyu uku ya yi azumi, kwana ɗaya biyu uku ya yi azumi. Mecece hikimar yin azumi? Fa innahu lahu wita, wannan azumi zai zama masa kamar dandaka, zai zama masa kamar mai karyar masa da sha'awarsa ce, zai zama sha'awarsa ba za ta na motsawa. Kaga wannan kene na nuna azumi sababi ne da zai kawar da bawa daga aikata ayyuka na sa. Wannan falala azumi na uku kenan. Falala azumi na hudu, ƴan uwa, sababi ne na shiga aljanna. Duk wanda yake azumi zai shiga aljanna, Allah ya samu a aljanna. Hadisi ya inganta wanda aka samo daga Abu Huraira, Allah ya yarda da shi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana bayanin kofofin aljanna da kuma yanda nau'ukan mutane gwargwadon ibadunsu za su shiga, suwa ne masu ibada kaza za su shiga ta kofa kaza, suwa ne masu ibada kaza za su shiga ta kofa kaza. Yazo ya ce wa man kana min ahli siyami du'iya min babir rayyan, duk wanda ya zamanto cikin ma'abota azumi, kullun yana cikin azumi, yana azumin litinin yana azumin alhamis ramadanan nan duka daga farkon sa har karshen sa zai azumce shi to idan an zo shiga aljanna sai a kira shi ta kofa cikin kofofin aljanna da ake kiranta babul rayyan rayyan kamar yadda malamai suka bayyana kishiya ce ta atsha kofa ne wanda duk wanda ya shiga ta wannan kofar har abada ba zai kara kishiruwa ba to wannan kadan kenan yan uwa daga cikin falalar wannan ibada ta azumi sai mu je ga mas'ala ta uku saboda yanayi na lokaci mas'ala ta uku falalar wannan wata na ramadana da muke fuskantar sa nan da yan kwanaki masu zuwa Allah yan uwa yana son Allah subhanahu wataala yana son watan nan maimaituwa yake duk shekara kuma Allah ya tara alkhairai da falala masu tarin yawa kuma galibi zaka ga musulmai suna ribatuwa da falalar da Allah ya tara cikin wannan wata mai girma abin da zai fito mana da girman wannan wata Allah saukar da alqur'ani a cikin sa saukar da alqur'ani kawai cikin wannan wata ya ishi watan falala shahru ramadan alladhi unzila fihi alqur'anu hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan cikin littattafan da Allah madaukakin sarki ya saukar wa bayin sa ba littafin da yake alqur'ani girma to kuma Allah da ya tashi saukar da alqur'anin sai saukar da shi cikin watan ramadana sannan kuma a watan ramadanan ya kebe wani dare ya fifita shi cikin sauran darare a cikin sa ya saukar da alqur'ani inna anzalnahu fi lailatin mubaraka inna anzalnahu fi lailatil qadr Allah ce lallai mu mun saukar da shi a wani dare wanda yake mai albarka yace lallai mu mun saukar da shi a daren lailatul qadr yace lailatul qadr khairun min alf shahr alkhairan da ke cikin daren lailatul qadr yafi na darare guda dubu to yafi na darare guda na dararen watanni dubu ba ma darare dubu ba dararen watanni dubu malamai sun lissafa shekaru 80 watanni dubu ya kai shekaru 80 har da an kai to ibadar da mutum zai yi a cikin daren lailatul qadr wani har ya kare rayuwarsa daga haihuwarsa har ya kare rayuwarsa ba zai iya yin wannan ibadar ba saboda da yawa daga cikin mutane kafin akai 80 ake rasuwa galibi 70-60 ake rasuwa ɗan kaɗan ne za ka samu masu 80 ba su fi a irga su da yatsun hannu ba yanzu in ka duba a anguwarku mutum nawa ne masu shekara 80 wataƙila ba su fi 3-4 ba duk an tafi sai kuma matasa sai ƙasa da shekara 70 i ƙasa wanda ma suka haura 70 sai ka ga ba su da ba za su kai mutum 7-8 ba a anguwarku to kaga kenan ibadar da mutum zai yi a daren lailatul qadr har ya mutu ba zai samu damar yin ibadar da kimarta da darajarta ta kai wannan ibadar da yayi a daren lailatul qadr to Allah madaukakin sarki sai zabi wannan wata na ramadana ya fifita shi akan jerin sauran watanni wajen saukar da littafin sa mai girma sannan kuma a cikin watan ya zabi wani dare saukar da alqur'anin a ciki kuma ya fifita wannan daren akan shekaru 80 da wani shine alf shahr falalar wannan wata da muke fuskanta na biyu idan watan ya shiga watan ramadana kenan sai a bude kofofin aljanna kofofin wuta kuma duk sai a rufe su shi yasa zaka ga aikin alheri cikin sauki ba wa yake iya yi saboda kofofin wuta yanzu duka a kulle suke kofofin aljanna duk a bude suke sannan kuma bugu da ƙari za a tamke shedan a daure shi shi yasa tabbas kamar yadda nayi bayani a baya zaka ga aikin sako yana karanci sosai a cikin watan ramadana kuma zaka ga mutane an rungumi aikin ibada zaka ga salloli biyar din nan da shi ake yi da kuma sai ya hada sallah biyu uku yazo yana jera su yana dungura jiki na yiki amma yanzu zai wahala ayi sallar farilla ba tare da shi zaka ga gwargwadon abin da ya samu ko dan fiyo wata din nan dai zai siyo yazo ya rabar wa masu azumi ko ya siyo dabino yazo ya rabar wa masu azumi wanda wani sai wata uku hudu bai yi sadakan naira 100 ba amma in ramadana ya kama kwana 1-2 sai kaga ya fitar da abu yayi sadaka me yasa shedan a daure yake dama shi yake ingiza mutane wajen aikata aikin alfasha Annabi sallallahu alaihi wa sallama cikin hadisin da aka samu daga Abu Huraira Allah ya yarda da shi yace idza daqala ramadan idan watan ramadan ya shiga futihat abwabul janna sai abubbuɗe kofofin aljanna wa ghullikat abwabu jahannam kuma sai a rurrufe kofofin wutan jahannama wa sulsilati shayatin shaytanu kuma duk sai a tattamke su a daddaure su sai kaga ayyukan alkhairi ya yawaita cikin wannan wata wanda yake mai alfarma falalar watan na uku babbar makaranta ce da bawa zai koyi ikhlasi ikhlasi shine yin abu dan Allah yin abu dan neman yarda Allah ba wai dan neman yardan wani ba cikin mutane wannan shine ikhlasi to daga cikin falalar wannan wata na ramadana makaranta ce da musulmi zai koyi yin abu dan Allah shi kuma Allah duk wata ibada da aka yi in ba dan shi aka yi ta ba baya bukatar sannan kuma umurnin ma da ya mana shine duk ibadar da muka tashi mu yi ta domin sa wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin wannan shine umurnin da aka mana mu bauta wa Allah muna kebe addinin mu gare shi ibadar mu muna kebe shi da ita muna takaita shi da ibadar shi yasa duk wanda yayin ibada bai kebe shi da ita ba baya bukatar wannan ibadar tasa aikin nasa ba karbabbe bane sharadi ne cikin sharuddan karban aiki ya zama aikin kai dan Allah subhanahu wataala to wannan babbar makaranta ce watan ramadana da bawa zai koyi ikhlasi wata kilwani yace to taya bawa zai koyi ikhlasi abun a fili yake ɗan uwa mu dauki misalin azumin da aka shar'anta mana yin sa cikin watan ramadana din na tabbata duk wanda zai yi azumi baya azumin dan wani duk wanda zai yi azumi da mutumin kirki da na banza duk wanda zai azumi baya yi dan wani dan in har da wadan wani yake zai iya kuya ya ci abinci to amma yana da wahala ka samu mutum yana azumi ya je ya kulla kansa ya ci abinci kenan wannan ya nuna dan Allah yake ba dan wani yake yi ba shi yasa a cikin hadisi wanda Bukhari da Muslim suka fidda shi cikin sahihansu hadisul qudusi Allah madaukakin sarki yace kullu amali bani adama lahu illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzibi Allah madaukakin sarki yace duk aikin da dan adam yake aikatawa na ibada nasa ne kamar yaya nasa ne zai iya yi dan Allah zai iya yi dan wani kenan yana da right ko yaya dan Allah ko yaya dan wani kuma ana sautari da dama ana samun haka ayyuka ne wanda za a yi wa Ubangiji subhanahu wata'ala mutane in sun tashi maimakon su yi wa Ubangijin shi kadai sai su yi hadda bayin Ubangijin misali sadaka misali ciyarwa misali sallah su tari da dama su zaka ga sun zo suna sallah amma ba dan Allah suke sallah ba wani ya fidda dukiya mai yawa yana ciyarwa amma ba dan Allah yake ciyarwa ba Allah shine shi yasa Allah ya ce duk aikin da dan adam zai aikata nasa ne banda azumi Allah ya ce fa innahu li azumi na wani me yasa Allah ya jingina azumi zuwa gare shi saboda duk wanda zai yi azumi baya yi dan wani dan Allah yake me dai tabbatar maka da haka zai yi wahala ya je buya ya ci abinci to in har in ya buya zai yana da damar ya ci abinci me ya hana shi ya ci abinci saboda dan Allah yake azumi shikenan ko da ku yazo ya ce muku ina azumi ku dai kawai labari ya baku amma shi dan Allah yake me ya tabbatar maka cewa dan Allah ne saboda ko ya buya ba zai ci abinci ba kuma yana da damar in ya buya ya ci ba wanda ke ganin sa in ya fito kuma zai ce mutane wallahi azumi nake in ya buya kuma ya take cikin sa amma wallahi ko ya buya ko ma kare shi akai aka ce ya ci ba zai ci saboda me saboda yana azumi kuma azumin wa Ubangiji yake yiwa to shine malamai suka ce babbar makaranta ce na koyon ikhlasi ma'ana na koyon yin aiki dan Allah subhanahu wataala shi kuma idan bawa ya zama haka Allah ya masa tawfiki ya zama aikin da yake yana yi ne dan Allah to wannan yayi babban rabo duniya da lahira haka dai daga cikin magabata babban tabi'in musulunci Al-Hasan Al-Basri ya fadi yace la yazalu ar-rajulu bi khairin idza qala qala lillahi wa idza amila amila lillahi Al-Hassan al-Basri yace mutum ba zai gushe ba cikin alkhairi, rayuwarsa cikin alkhairi, kaikawansa cikin alkhairi, maganarsa cikin alkhairi, aikinsa cikin alkhairi, idan ya zamanto duk maganar da zai dan Allah. Wa idza amila amila lillah, in ya zama duk aikin da zai dan Allah, to rayuwarsa za ta zamanto cikin alkhairi, zaka ga bashi da damuwa. Zaka ga bashi da matsala saboda ayyukansa yana yi dan Allah, sai Allah ya jibinci al'amarinsa. Dama Allah yana jibintan al'amarin masu yin abu domin sa. Falalar wannan wata ta hudu, ƴan uwa, rahamar Ubangiji tana bayyana karara a cikin watan Ramadana. Rahamar Ubangiji subhanahu wa ta'ala tana bayyana karara a cikin wannan wata mai girma da muke fuskantarsa, ta fiskoki da dama, ta ɓangarori da dama. Daga cikin fiskokin da rahamar Ubangiji ke bayyana a cikin wannan wata mai girma, ta yadda Ubangiji ya ba ma duk wanda ya azumci Ramadana ladan azumi 30. Shin dole ne duk wata sai ka azumci 30? Ko kuma akwai shekarar da za a zo Ramadana 29 ake azumta? Ai su suka fi yawa mako. Shekarun da ake azumtan 30 sai ka tarabbar su da yawa. Galibi an fi azumtar 29. To ko da azumi 29 aka yi, idan Allah maɗaukakin sarki ya tashi bawa lada, zai bashi ladan wanda ya azumci azumi 30, saboda rahamar Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Akwai hadisi da aka samo daga Abubakarata Nufai bin al-Harith, Allah ya yarda da shi, yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace, shahara idin la yanqusani Ramadan wa Dhulhijja, watanni guda biyu na idi, idin layya da idin azumi, ba sa tauyewa daga 30, suna zamantowa cikakku ne. Kamar ya ba sa tauyewa daga 30, suna zamantowa cikakku ne, ma'ana a wajen lada Allah baya tauye ladansu. Ko da ba su cika 30 ɗin ba, in Allah ya tashi ba da ladan 30 ɗin yake bayarwa. Da watan Ramadan da watan Dhulhijja, saboda watanni ne da suke kunshe da manya-manyan ibadu guda biyu, rukunai cikin rukunan musulunci. Watan Dhulhijja yana ɗauke da rukunin aikin haji, watan Ramadan yana ɗauke da rukunin azumi, waɗannan kuma rukunai ne guda biyu cikin rukunan musulunci. To annabi ya ce ba sa tauyewa, watanni guda biyu ba sa tauyewa. Kamar ya ba sa tauyewa, ba wai adadinsu ba ne ba ya tauyewa, adadinsu zai iya tauyewa. Za a iya wayin gari ba su cika 30 ɗin ba, 29 sai a ga watan Shawwal, a na Ramadana kenan. Shi ma wannan Dhulhijja 29 sai a ga watan Muharram. To amma ko da ba su cika 30 ɗin ba, ladansu ba ya tauyewa gurin Ubangiji. Shi ne ma'anar shaharan. Shahara idin la yanqusani, watannin idi guda biyu ba sa tauyewa. Watakil wani ya ce, a to ai Dhulhijja tabbas wata ne na idi, babban sallah, to Ramadana ba. Dalilin da yasa annabi ya kira shi da wata kuma na idi, saboda yana karewa ake yin idi, idin yana jikinsa dab da dab, shi yasa annabi ya jingina masa idin zuwa gare shi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Abu na hudu, ƴan uwa, cikin abubuwa da mas'ala ta hudu, cikin mas'aloli da muke so mu ƙarƙare bayani a kansu dangane da azumi, mas'alolin azumi, shine tarbar wannan azumi. Yaya kamata mu tarbi azumi? Yaya kamata mu yi shiri wa azumi? Wannan ita ce mas'ala ta hudu. Yaya kamata mu tarbi azumi? Yaya kamata mu yi shiri wa azumi? Galibi shirin al'umma musulmi a yau ga azumi shine shirin abin da za a ci. Wani zai wata shida ma yana shirya wa azumi abin da za a ci. Ya danyi nomansa, ya ajiye gyaɗansa buhu ɗaya, wakensa buhu ɗaya, wannan shiri ne tanadi wa azumi. Idan azumi ya zo, gyaɗa za a na yin kosai. Wake za a na yin kosai, gyaɗa kuma sai a fidda man gyaɗa, a samu ƙarago, kaga wannan shiri ne da tanadi na azumi wani ya noma ɗan shinkafar sa ya ajiye shiri wa azumi wani ya noma masaran sa ya ajiye shiri wa azumi wani ya noma geran sa ya ajiye shiri wa azumi wani kuma adashe zai shiga duk wata yana jefa 500 ko 1000 dukkan shiri ne wa azumi zai watanni 6 ko 7 yana shiri wa azumi to a baya mun ce Allah madaukakin sarki ya ce wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa babu laifi ku yi guzuri ku yi shiri wa ramadana na ci maka to amma fa ku sani mafificin shiri wa ramadana shiri shine shiri da aka yi wa ramadana na takawa yaya za a yi in yi azumin nan in dace da yardar ubangiji yaya za a yi in yi azumin nan ya zamanto karbabbe gurin ubangiji wannan shirin ya fi kowane shiri yanzu shiri da za a yi wa ramadana na kayan sallah shiri da za a yi wa ramadana na abin da za a naci na buɗe baki shiri da za a yi wa ramadana na abin da za a naci na suhur duka bai kai shiri da za a yi wa ramadana na takawa na ayi azumin ya zamanto ingantacce ayi azumin ya zamanto karbabbe gurin ubangiji ba kenan waɗancan su ƴan rakiya ne asali gadan bayan shirin shine tanadiwa ibadar da bawa zai yi cikin wannan wata mai alfarma ya dace da yaddar ubangiji subhanahu wataala ya dace da kasantuwa cikin waɗanda ubangiji ke antawa ubangiji a kowane wuni na ramadana akwai dandazo mai tarin yawa da yake yanta su daga wuta zuwa aljanna to ya zama shirinka ya fi girma kan yaya za a yi in samu kaina cikin waɗanda za a yanta daga wuta zuwa aljanna domin annabi sallallahu alaihi wasallama mala'ika jibrilu ya zo yana addu'a annabi yana cewa amin yana addu'a annabi yana cewa amin yana addu'a annabi yana cewa amin bayan jibrilu ya tafi yake fayyace wa sahabbansa wani kalar addu'a jibrilu yayi shi kuma yake cewa amin daga ciki jibrilu yana cewa tir da mutumin da watan ramadana ya shiga har ya fita bai yi abin da za a gafarta masa ba ka ce amin sai annabi ya ce amin to kaga kenan dole ne kowane musulmi ya shiri ma wannan wata ta yadda za a wayi gari an gafarta masa kar ya shiga cikin wancan addu'a da jibrilu yayi kuma annabi ya ce amin mun san addu'o'in annabawa da mala'iku karbabbu ne gurin ubangiji subhanahu wataala saboda ba su sako kuma daga cikin sabubban karban sako karban addu'a ya zamanto wanda ya addu'an baya sako a majalisi jiya mun karanta annabi sallallahu alaihi wasallama yana kan minbari ranar juma'a yana kuduba sai wani balaraben kauye ya shigo ta wata kofa da ake kiranta a ta wata kofa da take yankin darul qaba gidan sayyidina umar yace ya rasulullah in qata'ati subul wa halakatil amwal fad'u Allah an yughithana ya manzan Allah dukiya ta salwanta sannan sufuri ya tsaya tafiye tafiye yanzu ba a yi saboda me saboda fari ruwa ya tsaya tak ciyayi duk sun bushe ka roka mana Allah ya saukar mana da agajin sa na ruwa annabi sallallahu alaihi wasallama ya daga hannunsa yace Allahumma ajithna Allahumma ajithna Allahumma ajithna kafin kyaftawa da bismillah sha ruwa ya sauka sallallahu alaihi wasallam inda yayi addu'a to an karba an gama ruwan nan ya dinga zuba ya dinga malala ya dinga zuba hasati yake wai ruwa bai tsaya ba saboda annabi ya roki Allah Allah ya saukar da ruwa wata juma'a ta sake kewayowa annabi ya hau kan minbari yana khutubar juma'a ta wannan kofar da aka shigo satin can sai ga wani ya sake shigowa in ma ko wanda yazo satin can ne ko wani daban shi dai wanda ya rawaito hadisin Anas dan Malik an tambaye shi cewa mutun ɗaya ne ko daban-daban ne yace bai sani to wannan da ya shigo sai ya ce ya rasulullah ruwa yayi ta'adi dukiya ta lalace an yi asarar dukiya sa'annan kuma sufuri ya tsaya saboda ruwan nan baya barin mutane su samu damar fita ka roki Allah ya tsai da shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya daga hannunsa ya ce Allahumma hawalaina wala alaina ya Allah a zubar da ruwan a gefen mu ba a kanmu ba. To sai kawai ruwa ya tsaya cak daga zuba cikin garin Madina. Yace sun yi sati guda ba sa ganin rana, amma Annabi yana sauke hannunsa sai ga rana kwal suka fita suna tafiya cikin rana. Wannan addu'a ce ta manzon Allah wacce Allah yake karbanta. Saboda haka ƴan uwa, yaya za mu yi mu tarbi wannan wata na Ramadana? Wannan ita ce mas'alarmu ta hudu, duk da gashi lokaci yana ɗaga mana. Abubuwan da za mu yi don tarban wannan wata mai alfarma abubuwa ne guda biyar. Ina ga ko na farko za mu karanta sai mu jinkirta sauran hudun, sai haduwa ta rana irin ta yau. In Allah kai mu in mun zo sai mu bi abin da sauri don mu samu mu karkare wa mas'alolinmu guda 11. Tun da gashi na hudu ma ba mu cin masa ba, lokaci ya ɗaga mana. Abu mafi girma cikin abubuwan da ya kamata mu tarbi wannan wata da muke fuskanta da shi, shiri mafi girma da ya kamata mu yi ma wannan wata da muke fuskanta shi ne mu ta karkare mu dage da addu'a. Mu ta roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sa mu kai watan muna raye. Dan wani saura sati ɗaya watan ya zo sai kaga Allah ya ɗauki rayuwarsa. To kai ta roƙon Allah, Allah ka sa ina cikin wanda za su azumci watan nan. Allah ya sa ba na cikin masu mutuwa. Kai ta roƙon Allah. Saboda la yuraddil qadr illa du'a. Ba abin da ke canja kaddara sai addu'a. Kai ta roƙon Allah, Allah ka sa ina cikin rayuwar wanda za su kai watan Ramadana, kuma ka sa ina cikin rayuwar wanda za su azumci watan Ramadana. Haka wannan addu'ar kana buƙatar ta. Sannan addu'a ta biyu, kai ta roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa lokacin da za ka kai Ramadanan kana raye, ka kai kana da lafiya. Don wani zai iya kaiwa ba shi da lafiya, ba halin yin ibadar, sai dai kawai ya ji mutane suna yi. Saboda abubuwa suna kai kawo ne ƙarƙashin iko da ganin daman Ubangiji. Ubangiji zai iya bar maka numfashin, kana numfashi amma kuma ba ka da lafiyar da za ka iya yin ibada. To kai ta roƙon Allah bayan ya azurta ka da lafiyar ya sa ka kai, bayan ya azurta ka da rayuwar ya sa ka kai Ramadanin kana da ƙoshin lafiya ta yadda za ka samu damar yin ibada. Don komai yana hannunsa sai yadda ya. Addu'a ta uku, bayan ka kai kana raye kana cikin ƙoshin lafiya ya sa kana cikin musulunci. Don a hukuncin Ubangiji ana gobe za a kama azumi sai a ce wane ya yi ridda, ai ba wayonka bane, ba wayonka bane ya sa ka zama musulmi. Iko ne da taufiki da taimako na Ubangiji. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallama koyaushe yake cewa ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik, ya mai zujjujjuya zukatun bayi ka tabbatar da zuciyata kan addininka. Matarsa tana mamaki, ha kai fa Annabin Allah ne, kana ga zuciyarka za ta goce, kana Annabin Allah? Sai ce ya Aisha wa ma yu'minuni, ya Aisha me ya bani lasisi cewa zuciyata ba za ta kauce ba, me ya bani garanti kan cewar zuciyata ba za ta kauce ba? Wa qulubul ibadi baina usbu'aini min asabi'ir rahmani yuqallibuha kayfa yasha, alhali zakatun bayi na tsakanin yatsu guda biyu na Ubangiji yana jujjuya su yanda ya ga dama. Zai iya juyar da zuciyata duk da ni Annabin Allah ne. Ka yake nan mutum kar ya rudu cewa ainihin musulmi ne, kuma shekarun aru-aru ne, yanzu shekara na 40, shekara na 50 ni musulmi ne, ba na tsoro. Ha'a, kar ka cika baki. Abun yana hannun Ubangiji. Shi yasa Annabi Ibrahim yake cewa wa junubuni wa baniya an na'budu al-asnam, ya Allah ka nisantar da ni da ƴaƴana daga bautan gumaka. Yanzu shin kuna ga Annabi Ibrahim zai bauta gumaka? Kamar zai wahala ko? Ko kuna ga zai bauta gumaka? Sai wahala, amma duk da haka yana roƙon Allah ya nisantar da shi daga bautan gumaka. To kaga mu ma muna da buƙatuwa roƙon Ubangiji Allah ya samu kai ga Ramadana muna cikin rayayyu, muna cikin ƙoshin lafiya, kuma muna cikin imani. Wannan addu'ar muna buƙatar ta. Sai addu'a ta ƙarshe wacce ita ma muna buƙatar ta, idan muka kai ga Ramadana muna cikin rayayyu, sannan kuma muna cikin ƙoshin lafiya, muna cikin musulmai, mu ci gaba da roƙon Ubangiji ya ba mu ikon azumtar wannan wata da kuma ibadun da ake cikin watan. Dan mutum zai iya kaiwa yana raye cikin ƙoshin lafiya, cikin musulunci, amma sai wani ganda ya zo masa na musamman wanda da babu. saboda abin iko ne na Ubangiji. Mu ci gaba da roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu iko, ya ba mu dama, ya ba mu nishadi na ribatar wannan wata da muke fuskanta. Kenan abin da yana hannun Ubangiji. Saboda haka sai mu takarkare mu ta roƙonsa. Wannan ɗabi'ar magabata ne. Magabata gabanin Ramadan ya zo da watanni 6 suke ta roƙon Ubangiji. Ubangiji ya sa su kai ga Ramadanin, kuma su kai suna cikin rayayyu, su kai suna cikin ƙoshin lafiya, suna cikin musulunci, kuma ya ba su ikon ribata da wannan wata na Ramadan. Wannan shine tanadi na farko da ya kamata mu yi ma wannan wata da muke fuskanta na Ramadan. Mu ta addu'o'i muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sa mu kai ga Ramadanin muna raye, sa'annan kuma ya sa mu kai muna cikin ƙoshin lafiya, ya sa mu kai muna cikin musulunci, kuma ya ba mu iko da damar ribata da alkhairan da ya tanadin su cikin wannan wata mai alfarma. Tanadi na biyu, ƴan uwa, lokaci ba zai ba mu damar ambaton sa ba. Sai mu dasa aya a wannan gabar har sai Allah madaukakin sarki ya kai mu haduwa na biyu, wanda muna fata wannan majalisi guda biyu ne da wannan na yau da kuma na rana ai ta yau za mu samu damar karkarewa abubuwan da muka faɗa waɗanda suke daidai. Allah madaukakin sarki ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko kuma tuntuɓen harshe. Allah madaukakin sarki ya gafarta mana har sai Allah madaukakin sarki ya nuna mana mako mai zuwa. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.